Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da watan dukkuna na lahiya da yammacin nan na Laraba 14 ga watan Oktoba. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC. Kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Yau ma zauren matasa zai ci gaba da muhawara akan sabbin muradin karnin da Majalisar Dinkin Duniya ta shimfiɗa da burin samar da ci gaban rayuwa mai dorewa. Yaya batun adalci me ake nufi ne da daidaita haƙoƙi tsakanin jinsi? Shin 'yan Najeriya za su ci gaba da tsira idanu a yi shagali da dimbin kuɗaɗen muradin ƙarni da za su shiga ƙasar?
Ban tsammanin talakawan Najeriya ba za su zauna su zira ido ga abubuwan da ake.
Idan babu adalci, to ina tabbatar maka babu zaman lafiya.
Gender equality da women empowerment, in za a ɗauki mata bakwai a ɗauki maza bakwai.
Matasa na gunagunin cewa su ne sama da kashi 70% a cikin al'ummar Najeriya, amma babu alamar za a ba su wakilci a wannan sabuwar gwamnati. Shin matasan Najeriya suna da aƙidar yi ma kansu tanadin zama masu shugabancin da za a iya damawa da su a gwamnati? Me ya kamata matashi ya yi ma kanshi irin wannan tanadi?
Matashi ko shekara 15 ne ko 18 ne gwamnati ta yadda idan ya fara gane ya ne zai tunji al'umma shi su ji jama'a sa sai to da zaran ka ba da wannan fili zai fata da ba mun siyasa ma kan iya yin ta.
Yau fa dan iya na tafi da wani babban sako, ko me ya wannan sako?
Tunda ana tantance ministocin da za a tura su ma'aikatu, ya kamata wannan karan kada a baiwa dan arewa ma'aikatar ilimi, tunda dai a baya sun gaza inganta karatu.
Halima Abdullahi na tafi da filin da fadafe, kuma can daga ƙarshe za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya. Ku kasance da shirin yau da gobe, ku ji duka wannan.
To, masaurare, Jamila kin shirya?
Na shirya.
To, da farko ga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya.
Yau tun daga nesa na fahimci lallai akwai magana a bakin ɗan iya. Da isowata sai na ji yana ɗan uwa akwai matsala fa a Najeriya. Don ɓangaren ilimin wannan ƙasa akwai alamomin tambaya. Shi me yasa ne ma ilimin ke ta samun koma baya? Musamman ganin mafi yawancin malamai ba su da gogewar ba da ilimi gangariya. Wasu iyaye kuma har yanzu sun ki barin yaransu su je makaranta saboda tsabar tirjiya. Shi yasa masu bincike suka ce adadin yaran da ba su zuwa makaranta sai dai watan galiriya ƙaruwa kawai yake duk shekarar duniya. Kaga ko dole mu nade matsalolin ilimi mu dorawo mahukunta kuma mu dinga bin su da magiya. Da sani dai har sai sun dauki matakin inganta ilimin kasar da ci gaban mu a wuyan shi ya rataya. Nashi to kadan iya baka ganin a maimakon kai ta sakin sumbatu, kamata yayi ka kawo shawarwarin da za su taimaka dan kada ilimin kasar mu ya mutu. Dan iya yace eh gaskiya ne ai shi yasa nake ganin dole ne gwamnati ta kawo tsarin da zai a daina mata babatu. Kuma tunda ana tantance ministocin da za a tura su ma'aikatu, ya kamata wannan karan kada a baiwa dan arewa ma'aikatar ilimi, tunda dai a baya sun gaza inganta karatu. Maimakon haka ma wasu na ganin ministocin ilimin arewacin Najeriya ne suka kashe karatu da rubutu, har ta kai ga jahilci yayi wa arewacin Najeriya katutu. Don haka ma kamata yayi shugaba Buhari ya jarraba wani dan kudu kuma mu gani ko zai zo ya duba dukkan bukatu tunda wasu na ganin yan arewacin da ake barwa ilimin sun faya surutu watakila in aka sauya salo bangaren ilimin yayi kyan da ƴaƴan mu za su samu ingantaccen karatu kuma wa za a baiwa ministan ilimi a Nigeria akwai wata magana na daya dai dole ne bangaren ilimin ya koma hannun masana na biyu kuma ya kamata gwamnati ta san ilimi aiki ne na kowa da kowa kamar dai a ga yauna saboda haka kowa zai iya kawo gudunmuwar shi a auna idan ta kai ta kawo kuma a nemo kwararru don a tattauna kuma duk da yake a baya an yi wa ilimi rukon sakaina to dole ne ma'aikatar ilimin ta koma hannun masu amana wadanda za su iya bujirewa dukkanin brigada barazana kasan akwai yan bani na iyan dake kallon kowa a matsayin wani sauna saboda babban burin su shine da zaran an baiwa wani dama su dinga jujjuya shi kamar wata waina dan iya ce to abin da ya kamata dai mu gane shine kowa fana da yara kuma ko ba ka da yara akwai bukatar kai ma kai wa saura kara saboda idan har muna so yaran mu su samu abin yin da za su daina bara su kuma manyan da suka girma su daina zuwa dandalin daru da dara to dole ne gwamnati ta lura da farko dai ta kawo ministan da a bangaren ilimi ya san dukkanin wata lalura ta yadda da zaran ya fara aiki a matsayin ministan ilimin zai bubbu dukkanin matsalolin ilimin ya gyara kaga daga nan ne zaka ga dalibai sun samu yanayin karatu babu gargada ko gadara a gina makarantun da dalibai za su rinka zama a aji warawara da haka ne bangaren ilimin Nigeria zai ci gaban da zaka ji ƴan ƙasa na fadin bana dai tafi bara
Yau ma ga Hassan Maina Kaina tare da Dr. Amina Zakari kwararriyar likita da Abbas Adamu Tsiga wani ma'aikaci a Abuja da kuma Comrade Ibrahim Garba Wala dan gwagwarmaya kuma shugaban kungiyoyi masu zaman kansu a Abuja za su ci gaba da muhawara a zauren matasa suna tattaunawa ne akan sabbin muradin karni da aka shimfida da burin samar da ci gaban rayuwa mai dorewa
Ibrahim Garba Wala idan muka duba manufa ta 16 me kake ganin an rasa a baya dangane da wannan manufa na 16 da ake so a ci mai zuwa to zaman lafiya adalci da kuma karfafa wato hukumomi da matakai
gaskiya ne wannan bangare yana da muhimmanci kusan in ce shine shimfida ko in ce ginshikin da ake buƙatar cewa duk wani tsare-tsare zai samu damar aiwatar da shi akan wannan dalili kuwa shine maganar adalci idan babu adalci to ina tabbatar maka babu zaman lafiya haka kuma rashin adalcin nan yana wakana ne a wurare ma'aikatun nan da aka yi biris da su zaka ga cewa ma'aikata shi mai kula da ma'aikatar yafi ma'aikatar suna yafi ta girma yafi ta iko wannan shine yake kawo mutum ya ga cewa ba abin da zai yi illa abin da sa zuciyarsa ta raya masa anan kuma in ya tashi sai ya dabbaka rashin adalci kudaden nan da aka turo na aiwatar da tsare-tsaren nan zaka ga cewa karara in ya tashi zai nemo saboda yana buri ya zama dan siyasa zai wawushi ayyukan nan ya nemi ƴan uwansa na yankin sa wanda za su taimaka masa shi ma in ya gama ya zama dan abin nan to anan ya zama wata kila yana so ya cimma wata kujera ta siyasa zaka ga an tashi gaba da ayyukan nan da aka shimfida za a yi a wannan karni na koda wata uku ko wata shida ko shekara daya ya tattara duk ya dauka ya shimfida ya mikawa ƴan uwansa wurare kamar yadda madam ta yi magana a cikin tsare-tsare ko doctor ta yi magana a cikin batun principles of primary health wanda a bawo bangaren da suke neman abu kaza daidai abin da suke nema sai kaga an wawushi bangaren kudaden nan da dama da aikace-aikacen an tura wasu wurare daban can an bar inda ya kamata ake neman wayannan bukatun to wayannan abubuwan kaga rashin adalci ya tabbata to ashe ko ba yadda za a yi a samu zaman lafiya akan wannan so abinda ake so a tabbatar anan shine a tabbatar da cewa wannan kujeri yayi alfa ya samu alfanu na a tsaya akai dole ne duk shugaba da yayi mundana da kudin mutane ko al'umma ya tabbata cewa doka ta yi tsanani mai tsanani akai kai a ƙara ma gyara dokokin in ma irin ta cenan ne a shiga ayi ta yi
aka same ka da laifin kai kaza amma hukunci daidai da ka kashe wasu kai ma aka kashe ka wannan shine
Malam Abbas Adamu Ziga idan muka duba yadda ba a cimma wadancan muradin guda 8 ba yanzu kuma aka kirkiro guda 17 shin kana jin shugabanni suna jin talakawa za su ci gaba da zura musu ido su yadda su gana ma da su
haba an samu ci gaba wahalar da aka sha can gaba ai an ce jiki magari kamar da aka ce wanda kowa ya zura ido yanzu ban tsamanin talakawan Najeriya ba za su zauna su zura ido ga abubuwan da ake because yanzu kowa hankalin shi waye abubuwan da suka faru musamman a arewa yanzu ya bude mu kowa hankalin shi a tsuke tattalin arziki inda kudi ke zuba yanzu an tare za a kokari a tare gina institution din kamar da ake magana kenan sannan kuma a kawo tsare-tsare kamar da ake magana yanzu a shiga abinda ake ce ma zero budgeting ba wai irin na da ba a zuba ma kudi ko kana bukata ko baka bukata kai ke tunanin ma ina za a kashe wannan kudin sai ka zanna kana tambayewa da Allah mai shigare mu wannan zamu kai ka wannan shirme ne
a dinga yin talaka
ka zo da bukatun yanzu sai ma an zanna an duba an gani suna da muhimmanci su muke bukata yanzu wanda ake magana priority rating kafin a magce a amfani da dan abin da ake wallahi za ka ga mamakin ci gaban da za a samu a kasar nan
doctor idan muka duba gender equality wato daidaito tsakanin jinsuna da ke cikin sabbin manufofin ci gaba masu dorewa na SDGs ta wace fuska kike kallon wannan kuma
gender equality the women empowerment yana daga cikin abubuwan da in aka yi su yanda aka zayyana za su taimake mu likitance muka ce gender ba namiji ko mace bane ya danganta da yanda ake kallon namiji ko mace a nashi society kaga a Nigeria maza na sa wando a Bangladesh maza na sa na daura zani so kowani jinsi a bashi abin da ya kamata in namiji ne a makaranta in za a dauki mata 7 a dauki maza 7 sa'annan idan suka fito akai jam 10 sun ci aka ce sai an wani post jam kuma kaga an zo wani inequality kila a lokacin da ka samu jam lokacin ka fito daga makaranta kenan kanka na caji an zo post jam baka samu post jam ba kuma cikin wa'anda suke ci cikin post jam din nan su ne masu ilimin sai sun zo yin post jam a ce ba su ci ba a zidda su wa'anda ba su ci jam ba sai su fita kasan waje ka gane su je kasan waje ba wani jam ba wani post jam su je su dau ilimin su su dawo su zo kuma su ne ke zayyana halka da al'amuran wa'anda ke da ilimi kaga nan ba equality ma'ana masu ilimin an zidda su marasa ilimin su ne yanzu suka zo suka suna su sannan aka zo batun women empowerment na riga na yi wannan bayanin dazu idan kuka yi empowering mata kun riga kun yi empowering kowa da kowa in mace tana da ilimi ta san abin da za a ci ta san lokacin da za a je makaranta ta san abin da ya kamata in ka duba ma wa'anda kwanan nan da matan da aka ba mukami na administration in ka lura ai sun fi maza counterpart din su dan
kazar-kazar
ba za a ce dai sun yi 100% ba amma sun fi abubuwa results din su are something that za ka gan su a ce eh an yaba mu
kuma da ɗaya cewa idan muka duba yadda ba yin cimma muradin MDGs ba yanzu kuma aka kirkiro da SDGs din nan a matsayin ka na jagora cikin kungiyoyin matasa a Najeriya ta ina kike ganin za a fara wannan al'amari
kusa in ce ba za mu zauna mu ce ba a cimma muradin ba sai dai kawai ba a dai samu 100% ba amma dai yunkuri an yunkura kuma ba ma abin da yake da muhimmanci dama a rayuwar mutum ya zan cewa ya ma san da muhimmancin gyara ko kyautata tunaninsa bisa abin da yake so cimma to ina ganin ɗaya daga cikin nasara da MDG ya kawo a ƙasashen Afirka musamman mu Najeriya shine an ma san cewa ashe akai ma iya zauna a auna a duba a ma'auni a ce to daga yanzu ko daga yau zuwa rana kaza ko kuma zuwa shekara kaza ana so a cimma abu kaza kaga nan an samu daidaituwar hankali duk ma'aikatu na gwamnati da 'yan kasuwa ko kuma masu zaman kansu da kuma kungiyoyin masu zaman kansu duk zaka ga cewa kowa na aiki yana bada gudunmawa wajen neman a ce an cimma wannan manufa da aka aje to anan wa'annan ya daidai gwargwadon abin da aka samu a MDG yanzu zai zama matakala ne da za a dora wa wa'annan muradu guda 17 da aka shimfiɗa yanzu to anan zaka ga cewa darussa da aka karanta a baya
a wajen kokarin aiwatar da wayancan za su taimaka a yanzu wajen kawo aiwatar da wayannan cikin hanzari kungiyoyin da suka yi biris na ganin cewa su ba ruwan su ko kuma ma'aikatu yanzu ne zaka ga cewa sun ci a da za su dauka cewa bari mu gani mu ga iya inda za a je to an gani din sai me kuma yanzu an saki dauko wasu an dora zaka zauna ne kana cewa a bari ka gani a dole kai ma yanzu kaga cewa ka kawo guduma a mai da hankali to ina ganin cewa in Allah ya yarda yanzu sanin me ake ciki zai taimaka a ga ta ina za a kama ko to ina za a cimma nasara in Allah ya yarda
mallam Abansiga eh zaka ce
wannan bukatu duk wanda za su ci ka gani aka samu shugabanci a Afirka yanzu Afirka aka samu leadership aka samu kamar Najeriya yanzu za ta iya jagoranci Afirka da sauran duk zamu kokari mu gani kudaden da muke samu basu tafi wajen sayan makamai ba yaki basu tafi wajen kwashewa ba mu kai can kasashen turawa suna kallo kuma su kansu kamar da shugaban kasa yanzu ya magana cewa su taimaka basu zira ido ba za a kwashe kudin Afirka a tai a kai a jibge suna kallo suna amfani da su duk in akai cimma waɗannan muka tattala abubuwan da muke samu muka dawo kasa kuma muka yi amfani da abin da muke gare mu kada mu kallan mun je mun gano wata rayuwa can ta waje mu zo mu ce ita za mu yi in Allah da za a samu cimma wannan bukatu
doctor na san ke kina da daga cikin waɗanda kuka yi aiki a baya domin cimma muradin ƙarni na MDG a bangaren wurin aikin ki ta yaya kike hada waɗannan muradai guda biyu na MDGs da SDGs din nan
to in na dubi MDG da SDGs a takarda ba komai suke ba idan babu total commitment na gwamnati because in dai babu total commitment ya zama kaman kawai an zo Nigeria kawai muna so mu yi actualize ideology na waɗansu developed countries ne that's where I yake mishi kallo so in har za mu achieving wannan abun dole a dawo a fara shi afresh yadda Comrade Garba ya ce result based approach that is the answer
to tsarin da zai kawo kyakkyawan sakamako
To idan muka komo batun tantance ministocin da ke ci gaba da gudana a Najeriya matasa suna gunagunin cewa su ne sama da kashi 70 cikin 100 na al'ummar Najeriya amma babu alamar za a ba su wakilci a cikin wannan gwamnati. Shin matasan Najeriya suna da aƙidar yi ma kansu tanadin zama masu shugabancin da za a iya damawa da su a gwamnati? Me ya kamata matashi yayi ma kanshi irin wannan tanadi?
Ba ma tsammanin sai an sa ɗan shekara 17 ko 18 ko kuma shekara 20 za a ce matashi akwai waɗanda suke sun ta sama shekara 30-35 kuma sa ba da guduma mai kyau saka su ma mun sa su a ƙarƙashin matasa kuma ni dai har yanzu ina son kar mu ce mata kar mu ce matasa mu ce mata waɗanda su ga za su iya masu ilimi da su iya da kuma matasa ma wanda ke da abin da su ba da guduma domin kamar yadda ake kukan cewa wannan Najeriya ta zama wani ƙarni na canji ya kamata canjin nan ya zama cewa a sa mutane wanda su bauta ma Najeriya wanda su aiki a Najeriya wanda kuma da sun yi an gani kuma yanzu ga shi za su zo ba da nasu guduma a wannan ƙarni. A Najeriya matashi mun samu wani ƙarni da aka sa matashi ɗan shekara 65 ana ce mishi shi ne youth leader ina tsammanin cin wannan ƙarnin. Saka matashi daga wani shekara idan kika zo da waɗanda aka tantance kowanne tambayar da aka mishi a fannin shi ya yi tsari ƙwarai da gaske. Idan kika zo da irin an zo shin ita Amina ta bayar kin ga ta yi daidai da ta zama minista kuma duk inda aka sata za ta yi aiki iyakacin yinta kuma cikin ikon Allah mu mata za mu yi takama da abin za ta yi. Abin da mutane su bace gane shi ne Hausawa sun ce dambo in ya yawa ba ya jin mai to gara da a tsara tsarkaci gara a ba da kaɗan mai amfani. Za ta mu yanzu kamar yadda shi wani cikin ƙasa ya tulo wannan guda uku mata yanzu kuma ya ƙara ɗaya ba mu cire zaton cewa nan gaba akwai wurare da yawa gwamnati sun bin giwa ce za a sassa ta mata waɗanda suke kuma ƙwararru. Ita siyasa fa wacce ake a Najeriya ba na wani tsakanin duniya ba baya cikin littafin Bature ba za ki ga littafi a Najeriya wanda ta karanta duk wani masu yin masters in politics PhD in politics to ba politics inda ake a Najeriya a kan ake lissa ba sai kin shiga cikin siyasa za ki ga ba haka yake ba. To kamar da kika ce ita siyasa ta kan fara da zaman kewa na gidanka da ɗan uwanka da iyalanka har kuma ya koma ga ɗan ungoku yanzu a unguwanni a ƙauyuka za ta akwai irin youth clubs ɗin nan akwai youth organization ƙungiyoyin matasa wanda za su tashi a sati su sha la su goje gari za ta a ciki kawai akwai wanda ke ƙoƙari ke haɗa kan mutane to sai ya zama shugaba tun daga irin wannan aikin za a fara gane cewa wane yana da
leadership trait yana da hanyar zai zama ba ko daga nan zai fara ganin ai yanzu mu wannan mutanen kauye da muke shagara mai hankalin ki me matsalolinmu shine asibitin da muke da shi guda ɗaya ne ba mu likita to kaga daga nan wannan mutumin sai ya fara cewa ya fara magana da mutane ya fara magana da sarakai ya fara ga masu ungwani daga nan sai ya ga gwamnati tun daga nan zaka zama speaker ka fara da zama kakakin majalisar kauyen ku cewa kauyen mu nan fa da muke da shi babu makaranta mai kyau ko kuma babu asibiti ko akwai asibiti amma babu magani ba malaman asibiti to da zalan ka ba da wannan shine zai fara ga ba mun ai al'ummar siyasa ma zan iya yin ta kamar ni na fara da president na association da makaranta a hankali hankali nazo Allah ya kama shi ya ba ni irin chairman kyati fa committee din na kuma tuna ina karama oyemu ba ruwa na kuma zo lokacin da yayin gwamnati na magana a faruwa sai ka gangan siyasa ba dan kan suka ce to lokacin da zai mun chairman ba za ba ce ba in kama da ruwa yanzu da Allah ya kace da takarar majalisa nazo in takarar majalisa a gargadin da Allah bani wannan MDC nazo a wannan lokacin na sa gohol da na sha da na ba da bubi mun sa wajen gohol kanana na hannu wajen 150 mun kuma irin na mai manyan ne wajen guda takwas wajen project mai yawan gaza sawo na canja rayuwa da mu saka ya kamata mu iyaye mata mu rika tarbiyyar ƴaƴanmu su zama shugabannin gobe su kuma sa ido da ya zamu canja al'ummar mu in za mu ci gaba so da matashi ko shekarar shi 15 ne ko 18 yanda gwamnati ta yadda idan ya fara gane yane ne mutum ki al'ummar shi sai ki ga ma asasarci har ilimin zai takara amma ta ce da zai takara ba saboda gudun mu wanda ba wannan kauyen mutanen gaza su ci da zo ka zo ka mana kansala ba zai kamar shi amma ba zo ka ji kafin majalisa ya ba da musafa da ido kan ƴaƴan mu kuma idan ƴaƴan mu suka fara kima su fara musu tarbiyya na zama shugabanni na ƙarai
zan muku pampa nono na lai na lai su cuce mu sun mai da mun zama dolo dolo ba mu da komai mu
da iya sai dariya kiki
a to ya ce sun cuce mu sun mai da mu dolo
mu da uwaye mun zama dolo
Saurati Sani kenan tsohuwar yar majalisar dokokin Najeriya da wannan bayani yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin da fadafi
To ma sauraro a yau bari mu dubi yadda ake yin kunun aya. Shi dai kunnan kunun aya da farko uwar gida ko amarya kina buƙatar dankalin Hausa da ita ayar kanta da dabino da ruwa. To idan kika tashi shi wannan dabino naki zaki jika shi. Misali a ce ya kwana. Idan ya kwana kafin nan yayi laushi. Shi kuma wannan dankali naki na Hausa shi ma zaki bare shi ki wanke shi sai ki markada shi. Idan kika markada shi shi ma sai ki hada da wannan dabinon ki markada. Wanda a nan gefe kuma ita uwa uba ayar kin gyara ta kin rege ta kin gyara dukkanin wata tsakuwa dake cikin ta kin riga dama kin wanke ta kin jika ta danyi laushi haka ita ma sai ki markada ta idan kika markada da kayan kanshi wato su citta da sukanin fari sai ki markada ta idan kika markada ta sai ki taci idan kika taci sai ki aje ta gefe guda su ma wannan dankalin da kika markada da dabino shi ma sai ki tace su sai ki hada a cikin wannan ruwan hayat taki idan uwar gida kina bukata zaki iya kara zuma a ciki domin dai gaskiya zuma tafi sukari muhimmanci a jikin dan adam idan kuma baki bukata zakin ayyuki da dankali da wannan dabinon ya ishe ki sai ki hada idan kina bukata zaki dan kara abin sa kamshi idan kuma baki so zaki bar abinki a haka kana kuma uwar gida shi wannan kunin aya a gaskiya yana son gurin sanyi saboda idan ya dade ba a cikin sanyi ba yana saurin lalacewa to saboda haka ya kamata ko da yaushe uwar gida ki dinga barin shi a fridge ko kuma idan babu halin fridge din zaki iya aje shi a cikin kankara da fatan uwar gida za a dinga kulawa idan an danci abinci ana korawa da kunin aya da fatan za mu dinga kiyayewa da tsaftar dukkanin abin da muke fatan uwar gida za a kula kuma za a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe
Tambayar mu ta jiya ita ce, ta yaya za a iya cika burin ba mu kowane jinsi haƙƙin shi daidai wa daida bisa tsarin samar da cigaban rayuwa mai dorewa daga muradun ƙarnin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shinhiɗa, idan har yanzu a wannan lokaci da muke ciki wasu ‘yan Najeriya na ƙalubalantar ba mu mata minista a ƙasar. Misali, wasu na ganin bai kamata Aisha Abubakar ta zama minista da sunan Sokoto ba, ga yadda wasunku suka amsa a Facebook. Ai, maganar a daidaita jinsi tsakanin maza da mata sam abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba, gara a bar Allah a yadda ya yi mu. Gwagwarmayar rayuwa na maza ne, raino da tarbiyya na mata ne, wannan a haka Allah ya tsara mana rayuwarmu. Idan mutum ko yace zai canza wannan tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana, ga hili ga mai doki nan. Allah shi ya halicce mu ya kuma bambanta halittarmu ya kuma tsayar da mu akan iya haƙoƙinsa. Duk kuma wanda ya raina tsayuwar wata ba sai ya hauya gyara ba. Don haka na ƙalubalanci duk wanda ya ce wai a daidaita jinsi tsakanin maza da mata, wallahi tallahi Yahudi da Nasara yake wa aiki, su suke ɗaukar nauyin hargitsa duk wasu al'amura na musulunci. Sun ɓullo mana da batun auren jinsi, yanzu kuma ga tsiyar da suke nema su ɓullo mana da ita. Don haka duk wani abu da Yahudi da Nasara suka ɓullo da shi, idan kuka bi shi a hankali, ƙarshe za ku samu halaka ce tsaba a cikinta. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala bai daidaita mu ba, babu wani wanda ya isa ya daidaita mu. Idan kuma mutum zai fara, ga hili nan ga mai doki, sako daga Awwal Musa.
Babban makasurin da ke janyo koma baya musamman ga ci gaban ‘ya’ya mata a Najeriya, ko kuma in ce a arewacin Najeriya, ita ce al’ada. A shekarun baya can da daɗewa, da wuya a arewacin Najeriya ka ga an bar yarinya ta samu ilimin zamani na boko. ‘Yan ƙalilan ke karatun addini, haka wannan mummunar al’ada ta Malam Bahaushe ta bar miliyoyin mata cikin duhun jahilci da koma baya ta fannin ci gaba ga takurorinsu maza. Abin takaici ne a ce a ƙasar Hausa wannan mummunar al'ada ta danƙwafa cigaban mata na tasiri har yanzu. Hakika mata suna da gagarumar gudunmawar da za su bada wajen cigaban al'umma. Ya kamata mu daina amfani da al'ada wajen daƙile cigaban 'yan uwanmu mata. Batun da wasu ke yi cewa Aisha Abubakar bata cancanci zama minista ba daga jihar Sokoto. Wala'alla ko dan tana ɗiyamace ko kuma don wasu dalilai nasu na ƙashin kansu. Ya kamata masu irin wannan tunanin ku sani cewa ko a addinance mata sun ba da gagarumar gudunmawa a zamanin Annabin Rahama sallallahu alaihi wasallam. Idan har kuna ganin Aisha Abubakar bata cancanta ba, ko kuma kuna ganin an ba da wannan mukami a inda ku a ra'ayinku bai dace ba, to sai ku fito fili ku ba da gamsassun hujjoji, ba wai ku rinka surutu da cece ku ce akan wasu dalilai na ƙashin kanku ba. Da fatan masu wannan surutu za su yi wa kalamai na kyakkyawar fahimta. Sako daga Usman Shitu Mahuta.
Yau da gobe, matukar ana son cimma burin muradun ƙarni, to sai an aje bambancin kai mace ko namiji wajen ba da aiki, kawai a maida hankali ga ilimi da ƙwarewa. Duk da shike ni fa ban yarda cewa namiji da mace ba su da bambanci ba, don Allah da yi su ya hada a cikin Alkur'ani mai girma a sura ta 3 wato Ali Imran aya ta 33 yace namiji ba ɗaya yake da mace ba. To amma maganar ba da aiki, ai ilimi ake aiki da shi da ƙwarewa. Da ake ƙalubalantar baiwa Aisha Abubakar minista rashin tahwadi ne. Ni ɗan Sokoto ne kuma mazaunin cikinta. Tambaya ga masu adawa, minista hudu muka yi daga shekarar 1999 zuwa shekarar 2015 kuma duk masu tasiri dukkaninsu maza ne. Me suka tsinana ma Sokotawa da Sokoto? Dukkaninsu kansu kaɗai suka anhwana sai 'ya'yansu. Ni a nawa ra'ayi, wallahi ko ba a ba Sokoto minista ba, in an ɗauko ɗan kudu mai kishin da zai yi har Sokoto ta samu, ya yi mini ɗan Sokoto mara kishi. Da fatar mu da su Allah ya mana jagora baki ɗaya. Sako daga mai Real Madrid Tanimu na Alhaji Nuhu ‘yar sake Sokoto.
Masu saurare, iyakacin shirin kenan a madadin kowa da kowa.
Jamila Kabiru Fage.
Da kowa da kowa sai gobe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.